ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kadumu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka, a kuma wannan masallaci namu mai tarin albarka a wannan kofar fada mai girma da kuma tarihi. Muna nan a cikin littafin mu na Usulus Salasa, littafin babban malami Sheikh Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Idan ba ku manta ba, muna a cikin Usulus Sani, asali na biyu daga cikin asalai da ake bukata kowane ɗaya daga cikin musulmi ya san su kuma ya kudirce su a zuciya. A karatun da ya wuce, satin da ya wuce, sati uku mun yi magana a kan rukuni na biyu, asali na biyu, wato shi ne sanin addinin musulunci. Malam ya gaya mana menene musulunci, sannan kuma ya gaya mana cewa musulunci yana da rukunai. Rukuni gare shi guda ɗaya har guda biyar. Muka gama muka yi magana a kan waɗannan rukunai na musulunci. To sai malam kuma zai yi magana a kan martaba ta biyu. Inda an ce musulunci yana da martabobi guda uku. Al-martabatul ula ya al-islam, wal-martabatul saniya al-iman, wal-martabatul salita al-insan. To an riga an yi magana a kan abinda ya shafi al-islam da rukunansa, yanzu za a yi magana a kan martaba ta biyu. Ita ce al-iman. Ina fata ana fahimta. Malam yace qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-martabatu ath-thaniya al-iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba fa a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adanaha imaqatu al-'adha 'an at-tariq والحياء شعبة من الإيمان وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما ليس سوى mawallacin littafin nan shine Muhammad bin Abdul Wahhab. Yake cewa martabar ta musulunci ta biyu da ake bukata kowane ɗaya daga cikin musulmi bayan ya samu martaba ta farko ya samu, ita ce martabar imani. Martaba ta farko ita ce martabatul islam. Idan mutum ya samu wannan martabar, to ni'ima ta cika a gare shi, domin ba za ka iya zuwa mataki na biyu ba sai ka taka mataki na ɗaya. To mataki na farkon nan shi ne al-islam. In ka samu wannan ka taka, Allah ya yi ma gamdakatar ka zama musulmi. Yanzu kuma sai ka ɗaga matsayinka zuwa ga mai martabatul iman, ita ce martaba ta biyu. To menene imani? Shine malam yake cewa shi imanin nan bid'un wa saba'una shu'ba, yana da yanki yanki, reshe reshe guda saba'in da tsoriya. Wato imani, idan za ka ɗauke shi a matsayinsa na imani, abinda suka haɗu suka yi imanin gaba ɗaya, to yana da yanki ɗai guda 70 da tsoriya. Fa’alaha na ƙololuwa daga cikin 70 ɗin nan shine qaulu la ilaha illallah. Mutum ya ce la ilaha illallah, ya kudurce ta a zuciyarsa, harshensa ya faɗa, sannan kuma ya aiki da ita. To wannan shine ƙololuwar imani. Duk sauran guda 70 ɗin ba za su samu wuri ba idan ba a samu wannan ba. Kamar yadda shi imanin kansa martaba ta biyu din ba zai samu ba sai an samu al-islam. Ina fata na fahimta. Wa adanaha, wanda yake na ƙasa daga cikin rukunan wato ɓangarorin imanin nan shine mala yake imaqatul adha anit tariq. Mutum ya kautar da dukkan wani abin da zai cuci mutane ko ya cuci tabbobi, ka ɗauke shi daga kan hanya, to wannan ma yana daga cikin imani. To wannan fa ka duba abin da ke tsakanin na farkon da na ƙarshen. Na farkon dai alhamdulillah kowa ya faɗa la ilaha illallah. To amma na ƙarshen nan kansa, kafin a je sauran na tsakiya, ka dubi yadda mutane a yau suka tozartar da shi. Cire abin da zai cutar da halittun Ubangiji daga kan hanya. Yau ka dubi yadda mutane suka cutar da shi. Kawai ka ɗauki yadda mutane suke gini ba kan gado, musamman kuma a cikin garinmu, inda nan ne muka sani, ko? Wa ma shahidina illa bima allimna, ko? Akwai unguwannin da kowa ya sani a garin nan, kusan ma dai yanzu abin ya zama ruwan dare, to amma akwai wajejen da ya fi yawa. Gini ba bisa ƙa'ida ba, kan hanyar mutane ka zo ka yi gini, ka ce sai yan maka aka yi. To amma ku duba, yana daga cikin imani. Cire abin da zai cutar da mutane, to kai ba cirewa kai ba, kai ne ka kawo. Ku duba yanzu gobara za a yi a wani wurin, amma ana ji ana gari ba inda motar ruwan za ta wuce. Sai dai a yi haƙuri kawai wutar ta ci abin da ta cinye don kanta ta mutu. To ba inda za a shiga. To ka duba kuma wani wurin hanya za a zo yi, amma ba yadda za a yi hanya. Kai ka ce ba shugabanci a garin kawai. Abinda kowa ya ga dama in ya tashi gini zai yi, kawai ya ga yake. To wannan ba daga cikin manyan maki. To ka ɗauki kuma waɗanda ke kawo shara su a kan hanya. Mutum ba ya da inda zai tara shara a gidansa, idan ya ɗebo kan hanya zai zo ya zuba. Ga shi kuma an ce yana daga cikin imani, ka kawar da abin da zai cutar da jama'a kan hanya. To ɗauki kuma wanda shi kuma kwatamin gidansa ne kawai, idan ya gama abin da zai ce zo ya zuba shi a kan hanya. Ko toilet ɗin gidansa, dama shi ba ya da rizabuwa ta toilet. Kawai ya dokwano shi ya sanya a lambatun abin nan ɗinsa, sai a yauka shi kawai sai a kwararo a abin. Wani harka sai ka zo Afirka. Akwai layin da in ka bi shi ga baki ɗaya, environment in is polluted town. Iskar ma da al'umma suke shaƙa ta canza kawai, saboda ƙazanta da ake yi a kan hanya. To wannan kuma imani ne fa. Ka cire abin da zai cutar da mutane aka ce yana daga cikin imani. To me kake tsammani ga wanda ya kawo? Wannan ba kai ka kawo ba, in ka cire aka ce yana daga cikin imani. To wanda ya kawo ya sa fa, a madadin ya cire sai ya kawo ya sa. Kun ga yadda mutanenmu suka yi nisa da karantarwa addini ko? Akwai abin da in an karanta addini, in an ce ka yi shi ma wallahi ba za ka yi ba. Don zai shafi imanin ka da mutuncinka. Ka duba hadisi, ingantacce hadisin Aisha. Manzo Allah yake cewa wanda duk yayi cuta ta ƙasa daidai da ɗani guda haka,
ka kara wanda ba naka ba maza Allah ce za a nado shi tun daga nan saman kasan sai an je kasa ta bakwai sai a maida shi wuta sai a dauko ala ta ya maka hadisi inganta tani guda na kasa in ka kara wanda ba naka ba tsani daya in ka kara wanda ba naka ba ga abin da zai same ka a cikin wani hadisin Ali bin Abi Talib hadisi ingantacce yace manzo Allah yake Allah ya tsine wa mutane guda hudu daga cikin su akwai wanda ya canza iyakar kasa ga inda iyakar gidan take sai ya canza ga inda iyakar gonar take sai ya canza ga inda iyakar kasuwar rumfar kasuwar take sai ya canza aka ce an tsine masa ya shiga cikin tsinuwar Allah to na ga wanda ya cinye fegin kuma ko wanda ya shigo cikin na gwamnatin yawafta sai ai ellan ansabe ne suka saida masa ko kuma su ne ma dan rashin mutunci za su ce ai to kai kamar kai din ai sai ka dan kare iyalan ka sai a dan kawo wani abu sai a ba su hukuncin mai hukunci baya halatta maka haram dukkan abin da yake haram ne yana nan a matsayin haram kowaye ko ya halatta maka bai halatta ba irin wannan ne in an zo za a yi mutane aiki a cikin gari ka ga ana ta rigima da wasu bayan kuma ba bisa ka'ida suka yi ba yanzu akwai wani layi da aka canje za a yi kwanta mutane suka ce sai an biya su ko duk ba akan ka'ida ba ne shi ke nan aka fasa yi saboda haka ya kamata mu maida hankali mu muna da addini ba kara zube muke ba cewa kowa kushewa gabani sun bar ka'ida ba sa yin daidai ba shi ne ke nuna kai ma kai rashin daidai ba kowa shi kadai Allah ya lice shi kuma kowa shi kadai zai koma zuwa ga Allah ka duba wannan abun ka ce imaqatul aza an tarik kawar da duk abin da zai cutar da al'umma daga kan hanya in ka cire shi yana daga cikin imani sai manzo Allah yake wal haya'u shu'batun min al iman kunya kuma wani yanki ne daga cikin imani kunya a same ka mai kunya ko wannan yanki ne a cikin imani yanki ne babba a cikin imani a wani hadisin aka ce wa ba imani ga wanda baya da kunya idan lam tastahi fasna ma shi'ta in dai baka jin kunya to ka aikata komai shi yasa bayan Allah na kware ko sabon Allah za su suna kokari su koye ma idan mutane domin idan ka yi a fili kamar karantarwa kake bayarwa shi yasa ranar tashi kiyama aka ce Allah zai sa waɗansu mutane a cikin wani wuri wani abu da ake kira kamar kanofi za a yi musu wata shigifa wani ɗan ɗaki haka daga su sai ubangijinsu yana kallonsu daga kai sai shi kai ne ka aikata wannan sai kware ya rab kai ne ka aikata wannan ni ne ya Allah kai ne ka aikata wannan ni ne ya Allah sai bawa ya su kankance cewa kawai ya gama halaka wuta zai tabi sai Allah ya ce to yadda na suturta ka a duniya yanzu ma na suturta ka karɓi littafin ka tafi gidan aljanna sai sa hadisi ingantacce manzo Allah yake duk bayi na za su wayi gari Allah ya gafarta musu sai dai waɗanda ke bayyana saban Allah a fili saboda rashin kunya da bushewar zuciya sai malam yake wa arkanuhu sitta rukunnan wato rukunnan imanin nan abinda suka tattaru suka yi imani yace guda shida ne in ka samu ɗaya ba ka samu sauran ba har yanzu akwai saura ina fata kuna fahimta abu na farko ya ce an tu'mina billah ka yi imani da Allah abu na biyu wal mala'ika wa mala'ikatihi ka yi imani da mala'ikunsa abu na uku wa kutubihi ka yi imani da littattafansa littattafan da aka saukar daga sama wa rusulihi kai imani kuma da manzanninsa annabawa da manzanni wal yawmil akhir sannan kai imani da ranar ƙarshe wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kuma kai imani da kaddara mai kyau da wanda take mala kyau duk abin da ya same ka ka yarda daga Allah ne duk abin da ka rasa ka yarda cewa daga Allah ne dan adam baya iya yin komai sai abin da Allah ya ga dama in ko hawwane kuskure yace ka gani sai kuma ka gani to ka yarda dama Allah ya rubuta cewa zaka ganin kuma ka gani haza yake komai ba saboda Allah bai bar wannan a hannun wani ba da ya bari a hannun bayi ai ba za a rayuwa saboda ai ba wanda bai da abokin gaba to Allah ya riki ma sha Allah kana wa ma lam yasha Allah lam yakun abinda Allah ya ga dama shi yake kasancewa duk abinda Allah bai ga dama to ba ya kasancewa sai malam yake cewa waɗannan su ne rukunan mai rukunan imani wato waɗannan abaiban guda shida su suka haɗu suka yi imani da zaran an rasa ɗaya daga cikinsu to guda biyar ɗin ba za su yi amfani ba ya ce ka yarda da Allah ka yarda da mala'iku ka yarda da littattafai ka yarda da manzanni ka yarda da ranar ƙarshe amma kai matsalar ka duk abin da ya same ka sai ka makala a wani in ciwon kai ka ce to ai na ga wani din nan dama an ce maye ne ɗazu ya ɗan kalle ni in ka tashi neman wani abu sai ka tafi wajen boka in aure kake so boka in jarabawa boka amarya boka uwar gida boka uwar amarya boka uwar gida boka mai gida boka to wancan guda biyar ɗin sai a fahimci cewa ƙarya kake yi dawa ba kai imani da Allah ba an fahimci wannan sai malam yake cewa to menene dalili akan waɗannan maganganun gaba ɗaya da yace rukunan musulunci guda a rukunan imani guda shida ne sai yace Allah ya ce inda malaman sunna suka gagara kenan ko duk margana idan sun yi za su ce ga inda suka ciro ta sai yace Allah ya ce kai tsaye tunda kun san mun riga mun faɗa muka ce duk abin da yake usulul iman to ana tabbatar da shi da nassi nassin kuma dole ya zama qat'iyyus thubut qat'iyyud dalala a fili yake bayan ɗaukar wata ma'ana sai guda ɗaya sannan kuma nassin dole in hadisi ne ya zama ingantacce sahihun sarihun sahihun ya zama ingantacce ba na ƙarya ba ba hadisi mawdu'i ba ba batili ba ba manqul ba dole ya zama sahihun in dai matsalar da ta shafi aqida ne sannan kuma sarih ya zanto kai tsaye yake ishara da abun ina fata ana fahimta kai tsaye ya zanto bai ɗaukar ma'ana guda biyu ya zanto ba mutashabi' ba an fahimci wannan ya zanto cewa kalmarsa kuma ba mushtarika ba ce ba wanda za ta iya ɗaukar i za ta iya ɗaukar a'a a'a dole ya zama sarihun kai tsaye sahihun ingantacce to sai malam ya ce dalilin sa kan faɗan wannan maganar Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum ba shi ne kadai aikin da zai kai ku zuwa ga aljanna ba an tuwallu wujuhakum ku fuskantar da fuskokinku ibalal mashriqi wal maghribi ga waɗanda rana take wato waɗanda ke yamma da Saudiya to ba shi kadai bane aikin addini wato su kalli gabas ko waɗanda suke gabacinta ba shi ne kadai aikin addini da zai kai ka aljanna ba ka kalli yamma wato abinda ake nufi a takaice ba shi ne kadai aikin da zai kai ka zuwa ga aljanna ba yin sallah a'a yana daga ciki amma ba shi kadai bane ba akwai saura sai ce walakin albirra sai dai abinda ake kira albirra abinda sai in ya samu sannan ma sallar ta tsaya sai ce man amana billahi yana tabbatuwa ne ga wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir ya yi imani da ranar ƙarshe wal mala'ikati ya yi imani da mala'iku wal kitabi ya yi imani da littattafan da aka saukar daga sama wal nabiyina ya yi imani da annabawa ba lissafa guda biyar ba kenan kaga kai tsaye dai ko baka jin larabci aka ce man amana billahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أي مجانا تقاري خوبا تجل عربي صريح كيف يعني بعد ما أعلم فيك والدليل القدري دليل ديسا يتي قدر ركنين لك تكر كل إيماني فيك الله يتي إن كل شيء خلقناه بقدر للمو من هلك دكم كومي من هلك شيء بقدر wato a bisa tsari da gargwado da kuma lokaci kowanne abu an san masa kaddarar da za ta same shi hadisin da muke ta karantawa kullun hadisin 40 hadis wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa dan adam kafin ya fito duniya ana masa rubutu guda uku ko guda huɗu a rubuta arzikinsa a rubuta me zai same shi a duniya mai kyau ko mara kyau an rubuta a rubuta ajalinsa kwana nawa zai yi ina zai tafi ya mutu mene ne zai kashe shi sannan a rubuta a ƙarshe matsiyacin lahira ne ko mai arzikin lahira ne an riga an gama tun kafin ka fito duniya kana ɗan tayinka aka yi wannan rubutu shi yasa Bukar Abi Zayd ya rubuta littafi waɗannan abubuwan guda hudu sai ya raba su kashi takwas yace su ake kira gwagwarmayar rayuwa ba komai a cikin rayuwa sai waɗannan abubuwan guda takwas ne littafi so kana fitowa duniya da fayil guda hudu ka fito a hannunka ba a ƙarawa ba a ragewa so duk abin da ya same ka to yana cikin fayil ɗin duk abin da kaga ya kuskure ka to ba ya cikin fayil inda yana cikin fayil din da ya same ta ko ba haushe ma yace rabon kwado ai hawa sama ko ya hau sai kwado ina fata ana fahimta to malamai sun tattauna akan me ake nufi da imani malamai sun kai kawo akan me ake nufi da imani yawan su malamai suka ce abinda ake kira da imani a larabci shine at-tasdiqu wal ikraru gaskatawa kawai in ka gaskata abu sai a ce kai imani ne in kai ikrarin abu sai a ce kai imani da abu idan mun dauki wannan ma'anar cewa gaskata abu shi ake kira imani to wannan kam da ma'anarsa da yawa a cikin alqur'ani sai zanto ba ma'anarsa kenan ta shari'a ba ma'anarsa ta larabci ina fata ana fahimta yanzu yankun annabi yusuf alaihi salatu wassalam sun zo suka bayo babansu labari a cikin labarin da suke bayarwa sai suka kama kansu ba sani ba haushe dama yake cewa wai mara gaskiya ko cikin ruwa ka sanya shi jibi yake shi yasa a kotu alkali zai yi shiru yana jin ka kana bayani a cikin bayaninka kawai sai ka manta kanka baka da gaskiya shine cikin bayanin su da suka ce kura ta cinye dan uwansu Yusuf suna kuka waja'u abahum bi isha'an yakun suka zo da yamma suna ta kuka na ƙarya suka ce ai wallahi mun riga mun sani wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin wa ma anta bi mu'minin lana ay wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin wallahi mun san ba za ka gaskata mu ba walau kunna sadiqin ko da ma gaskiya muka fada mun san ba za ka yarda ba kage me magana ne yace ni na sani ko gaskiya na fada ba za ka yarda ba it means abin da ya fada ba ba gaskiya bane al-iman anan abin da ake nufi shine at-tasdiq ina fata ana fahimta kaga ma'anarsa ta luga zaka fassara idan ka zo nan ba ma'anarsa ta shari'a ba haka idan muka dauki maganar annabi Lut alaihi salatu wassalam fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi fa amana lahu Lut ana magana akan annabi Ibrahim fa amana lahu Lut sai annabi Lut ya gaskata shi wa qala inni muhajirun ila rabbi ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na sai malamai suka ce to wannan ita ce ma'anarsa ta luga gaggata abu shine imani. Shekul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa ya gafara a cikin fatawa yake cewa al-imanu huwa al-iqraru la mujarrad at-tasdiqi. In an ce imani abinda yake nufi da shi shine al-iqraru, ka tabbatar kai ikirari da bakinka sannan kuma ka gaskata abun a zuciyarka. Sai ce wal iqraru damul qawlul qalbi wa huwa at-tasdiq. In an ce ikirari kai ikirarin abu to wannan kuma ya shafi magana abinda zaka kudurce a cikin zuciyarka, kai ikirari da shi a zuciyarka kuma kai imani da shi. Wal amalul qalb sannan kuma zuciyarka wato shine aikin da ka bata allazi huwa al-inqiyad, zuciyar ta jawo zuwa ga Ubangiji cikin bin dokokinsa. Sannan abu na gaba yace at-tasdiqur rusul bima akbara, ka gaskata dukkan abin da manzanni suka bada labari ka yadda. Wal inqiyad lahu fima amar, sannan ka jawo zuwa ga Ubangijinka cikin duk abin da ya ma umurni. Kama annal iqraru billahi huwa al-i'tirafu bihi wal ibadatu lahu, yace domin an ce iqrari abinda ake nufi da shi kai iqrari da tabbatuwar Allah sannan kuma ka bautawa masa, wannan shi ake kira imani. Abinda ya faɗa kenan Sheikhul Islam Ibn Taymiyya Allah ya ji kansa da gafara. To wannan ma'anar tashi idan ka duba ita ce kusan ma'anar da ake bayar da ita a shari'a. Shi yasa Uthaymeen Allah ya ji kansa da gafara, Muhammad bin Uthaymeen yake cewa i'tiqadul qalbi, in an ce imani abinda ake nufi da shi kuduri na zuciya. Wal qawlu bil mithal, sannan harshe ya furta kalmar imani. Wa amalul jawarih, sannan kuma gabbai su aikata abinda aka yi kuduri baki ya furta to a gansa gabbai suna aikatawa. Wa huwa bid'un wa saba'una shu'ba, shi kuwa ya kasu kashi ɗai-ɗai-ɗai kashi saba'in da duniya. Wato in an ce al-iman abinda ake nufi da shi abinda zuciya ta kudurce a farko sannan harshe ya furta sannan gabbai suka aikata, to shi kuma kaso saba'in ne da duniya. A'alaha la ilaha illallah, na kololuwar shi ne la ilaha illallah. Wa adanaha imaqatul adha anit tariqi kama qala musallam, na ƙarshen shi ne kawar da duk abin da zai cuci al'umma daga tafarki daga kan hanya. Shi yasa aka hana mutum ya zo ya yi kashi ko ya yi fitsari a kan hanya. Wannan shi ne ma'anar al-iman a shara'ance. Wato a taƙaice abin da yake nufi ƙuduri wadda zuciya za ta yi masamuwar Allah, zuciyarka ta ƙudurce akwai Allah. Sannan a karo na biyu kuma bakinka ya furta kalmar imani. Sannan a karo na uku sannan gabbanka su aikata aikin imani. Sannan idan kuka duba a cikin rukunnan imani da aka ce saba'in da ɗoriya ne, akwai abin da yake aiki ne na zuciya, akwai abin da yake aiki ne na gabbai. To bayan zuciyar ta kudurci harshen ya furta kalmar shahada da kuma sai a samu mutum kuma gabbansa suna aikata. Yanzu misali tunda an ce saba'in ne da ɗoriya, kaga daga cikin rukunnan imanin akwai waɗannan guda biyar ɗin, waɗannan guda shidan ai duka ayyuka ne da zuciya take kudurcewa. Amma kawar da abinda zai cutar da al'umma daga kan hanya ba, shi kuma wannan kaga aiki ne na gaba. Sallah tana cikin imani, ai gabbai ne suke aikatawa. Aikin haji yana cikin imani, ai gabbai ne suke aikatawa. Shi yasa malamai suka ce waɗannan abaiban guda uku su ake kira imani a musulmi a rukunin wato a musulunci. Kenan idan mutum ya furta yayi ikirari a zuciyarsa ya yarda da samuwar Allah amma ba a taba jin sa ba kuma yayi kalmar shahada to wannan ba za a ce masa musulmi ba. Kun fahimci wannan? Idan aka samu mutum ya furta kalmar shahada amma sai aka samu zuciyarsa kuma bai yi ikirari da ita ba to wannan kuma ya zama munafiki ce. Kun fahimci wannan? Idan aka samu ya yi ikirari da ita a zuciyarsa kuma ya furta ta a bakinsa sai aka same shi dukkan abin da aka ce a yi na aiki baya yi to wannan kuma sai a ce fasiki ne da aikinsa. Shi yasa malamai suke cewa muminun bi imanihi fasiqun bi kaba'irihi, mumini da irin imanin da yayi sannan fasiki da kaba'irarsa. Daga nan ahlus sunna suke cewa dukkan wanda aka same shi yana da imani kuma yana yin aiki na musulunci to duk irin aikin da yayi na fasikanci wanda bai fitar da shi a musulunci ba to idan ya mutu za a yi masa sallah. A samu mutum kawai aikinsa fashi da makami, a samu mutum aikinsa shan giya, a samu mutum aikinsa neman mata, dukka ba'irar da mutum yake yi amma dai ana ganinsa ana sallah da shi, yana yin azumi, yana yin zakka, yana yin kaza, yana duk ayyukan musulunci nan yana yi amma a gefe guda kuma yana aikata kaba'ira to ahlus sunna ba sa kafirta shi sai su ce mumini ne da imaninsa, fasiki ne da kaba'irarsa. Idan ya mutu za a yi masa sallah, illa iyaka mutanen kwarai ba za su je su yi masa sallah ba, ba wai don haram ba ne ba su je su yi masa sallah, a'a don ya zama izina darasi ga masu hali irin nasa, amma babu zai je a gidan dajinsu a inda suke zaune su roƙa masa gafara, amma su je wajen a gansu shi ne ba a so ba. Duk wannan tsiyar da ka ga ana yi a Najeriya ta sace-sace da masu sata kudin gwamnati da waɗanda ba sa suke ɓoye abinci sai tsada in an ɗan samu wani abu mutum ya ƙara kuɗi, duk wannan tsiyar da ka gani saboda ma mutanen kirki in an ce an rasu ba sa ɗabbaka waccan sunnar. Kowaye ya rasu, in babban mutum ne ma ya mutu an fi gaggawa a gida manyan malamai an tafi saboda za a samu sadaka, za a ci tuwo kuma da nama. In babban mutum ne kuma watakila za a yanka ɗan dalo a sadaka. To amma su malaman da na kirki in an ce mutum ya shahara da musguna ma mutane to in ya mutu ba sa zuwa jana'izarsa, ba wai don haram ba ne, sai a bar ire-irensu su je su yi masa sutura. To mutum ne ya mutu kuɗin da ake ba mutane ruwa shi kadai ya hangame, ko aka samu wani yana da ghost worker guda 50 kuma kowane mutum ɗaya ana bayi 30,000 bayan albashinsa yana da 30-30 so 50 shi kalai. Ina fata kuna fahimta yau, ba wai don haramun ba ne ba, a'a don ya zama darasi ga na baya. Ina fata kun fahimci darasin. Sai ma na yace su rukunan musuluncin nan an ambace su a cikin hadisi mai tsayi bayan ayar Qur'ani ta ambace su, kamar yadda ku karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su hadisin da muka karanta a baya, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tambaye shi mal imanu, menene imani, sai manzon Allah ya ce an tu'minu billahi, shine kai imani da Allah, wa mala'ikatihi, kai imani da mala'ikunsa, wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, wa fi riwayatin wa liqa'ihi, a cikin wata riwaya kai imani da haduwa da Allah, wa tu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi, kai imani da kaddara duk da ta same ka mai kyau da mara kyau duk ka yarda daga Allah ne. An fahimci wannan? To shi imani malamai suka ce yana da ɗanɗano, test, yana da ɗanɗano. Sannan kuma imani suka ce kamar abinci ne, la'amun, abinci ne imani, sannan kuma bayan haka yana da test dan tano sannan bayan haka yana da haske kun gane surantaccen abincin a ce wannan abincin gashi kana kallon sa abinci ne gashi in ka sa baka yana da daji sannan kuma bayan haka yana da haske in kana kallon sa kana jin dadin kallon sa to ya kake tsammani abincin zai yi daji ke to haka imani yake a zukatan mu ne an ce abinci ne saboda me abinci ne na zuciya daga an ce gangar jikinka ta rasa abinci ya take komawa nan take sai a ce ruwan mutum ya kare daga an nisanta ba a kawo abinci ba aka baki sai a ce jininsa ya kare daga an tsara daukar lokaci bai ci abinci ba sai a ce ai ya mutu to haka imani yake abinci ne yana da ɗanɗano sannan yana da haske ina malaman sunna suka gano wannan da suka ce imani abinci ne hadisi ingantacce a cikin sahih muslim hadisin abbas ibn abdul muttalib sai daga cikin ahlul bait na kusa wanda ba wanda ya kai dangantaka da manzon Allah kamar sa in ka cire yarsa da ya haifa guda ɗaya fatima wanda ita tana yi tare da shi bayan ita to ba wanda ya kai abbas kusanci da manzon Allah a cikin sahabban sa kakab saboda abbas kanan mahaifin annabi ne sallallahu alaihi saura kuma gabaki ɗaya yan uwansa a lokacin dukkaninsu gabaki ɗaya ƴaƴan yan uwan mahaifinsa ne domin aka ce bafanin manzo Allah guda hudu ne guda biyu suka musulunta guda biyu ba su musulunta ba waɗanda suka musulunta shine abbas da kuma hamza waɗanda suka zauna a cikin kafirin tun su ne abu talib da abu jahil to shi abbas ya ruwaito wannan hadisi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala za qata amal imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula yace ya dandani dandanan imani wane ne ne man radiya billahi rabban wanda duk ya yarda da cewa Allah shine mahaliki wannan ya samu abinci na imani wannan ya samu abincin zuciya waraka abinda ke masa maganin hasada keta mugunta to ya samu wannan abincin sai ce wa bil islam dinan kuma ya yarda cewa addinin musulunci shine addinin domin Allah ta'ala duk duniya ya ce babu addini sai musulunci inna dina inda Allahi wa man yabtagi ghayra islami dinan falan yuqbala min al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina wanda bi yadda musulunci shine addini to wannan ya tantane tantanan imani wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasula wanda duk ya yarda cewa annabi muhammad manzon Allah ne wanda duk ya haɗa waɗannan abaiban guda uku Allah shine ubangijin wanda ya halitta kuma shi kaɗai za a bautata mawa ya yarda cewa musulunci shine addini guda ɗaya wanda Allah ya yarda a bautata masa ya yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ko shakka babu zuciyarsa ta samu abinci wannan shine kosashe dimdim ba koshi ne mai ba dan adam suka ce ya samu daga bangarori guda biyu bangaren ruhinsa da kuma bangaren gangar jikinsa bangaren ruhinsa yana bukata abinci to menene abincin shine wannan ya yadda Allah shine abin bauta shi kadai ya yadda musulunci shine addini ya yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne wannan shine abincin ruhi idan aka rasa wannan to shine zaka ga cewa mutum duk wani bala'i idan ya taso ma al'umma zai iya shiga ciki ayi musharaka da shi in koya abinci ne to zai iya shiga in za a samu kudi in godin ne yana ciki duk abin da zai cutar da al'umma in hasada ne in wani gobara ne ya tashi in wani abu ne shi a zuciyarsa daɗi yake ji saboda ya rasa Allah sai zuciyar ta kamu da cuta bangaren abin da ya shafi gangar jikinsa kuma sai aka ce wannan asalin ta dama daga ƙasa ne to abincin ta kuma daga ƙasa yake shine me abinda Allah ke saukarwa na ruwa anna sababana ma anna sababana alma'a sabba thumma shaqqana al-ardha fa'ambatana fiha habban wa inaban wa qadban wa zaytunan wa hada'ika gulban wa fakihatan wa abba sai aka ce mata allakum wa li'anamikum abinda kasa ke fitarwa shine abincin mai gangar jiki wannan da muka damu mu shafa mai mu shafa turare tun kaga wuyan sa kamar wuyan san guda tunda azumi ya wuce bai ƙara yin wani ba saboda haka da azumi ya zo ta zuba ruwa a jikinsa wuya kullum a cikin AC to kana mutuwa ita kuma shikenan daga an binne ta sai ta koma ƙasa dama daga ƙasar ta aka raya furkushinta asalin Adam daga ƙasa ne so kana mutuwa wannan gangar jikin sai ta zama ƙasa shi yasa abincinta yake daga ƙasa ruhi kuma shi daga sama yake shi yasa abincinsa sai ya zama daga sama shine wa'ayi menene abincin yadda da Allah shi daya ke da haƙƙin abautata masa yadda da musulunci shine kawai tafarkin da za a abautata ma Allah Allah ya karba na uku yadda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake to ya tsantsani abincin ruhi sannan suka ce shi wannan abincin na imani yana da test shi ma hadisi ya inganta fi sahihaini a cikin Bukhari da Muslim suna ji yan tafi ne shekaran jiya sun zo sun yi wa'azi ko suna ji ko na ƙasa ko na jiha a nan gari alhamdulillahi Allah ya taimake mu da gaishewa ta zama babban gari ai wani mai sani sun zo kusan kwana suka yi suka zagi wanda suke so suka yi abin da suke so saboda an ce ƙasa ce mai ƴanci demokradiyya yake hadisin Anas ibn Malik wanda ba sa son su ya ambace shi ko Anas ibn Malik Allah ya gane shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala salakun man kunna fihi wajada halawatal iman abaibai guda uku duk wanda ya same su to ya samu ɗanɗanon imani in dai ka same su to ka samu ɗanɗanon imani abu na farko a cikin wata ruwaya yace da'amal iman ya samu abincin imani abu na farko manzo Allah yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma idan to Allah da annabinsa su kafi kauna min masu wahu ma sama da dukkan wani abu wanda ba su ba a ɗabi'ance dukkanmu na an ce wa muka fi so za mu ce Allah da annabinsa amma inda aikin yake sai an zo wajen aiki a nan ne ake tabbatarwa wa ka fi so Allahn ka fi so ko kuwa waye ka fi so ina fata an fahimta sai an zo wajen aiki a nan ne ake tantancewa amma a magance kowa zai fara Allah ya lissafo abaibai guda tara wanda a bisa ɗabi'a dole ɗan adam ya ƙaunace su amma sai Allah ya haɗa su da abaibai guda uku ya ce duk wanda ya fifita ƙaunar guda taran a bisa guda ukun ya ce fasiki ne Allah ya ce ka ce qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمري إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أتبي أنت دولة متين يسو تنسى دولة يسو ما تنسى دولة يسو جدنسى دولة يسو كاسو انتنسى أما إنا جزك ساكا أتي مكا الله يأتي كذا أي كذا sai matarka kuma ta ce ai ita wannan abin take so to nan za a samu jaraba to sai ke watsi da abin da matar taka take so don ka iya ba ta hakuri ka lallashe ta amma Allah da annabinsa ba za ka lallashe su ba an ko take so kai mata ta fita ta gada akan layi ana kada mandiri kato yana tsakiya suna kada masa gaban su da bayan su to sai ke wani da abin da take so kace a tsaya kan dokar Allah ne ina fata ana fahimta to duk wanda ya kasance Allah da annabinsa su yafi kauna sama da wani wanda ba su ba to ya samu dandanan imani na farko wa an yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu lillah kuma yanzu to kana kaunar duk wanda zaka kaunata a bayan kasa kana kaunatar sa ne saboda yana son Allah ba abin da ya hada ka da mutum amma imani ya hada ku ka gansa a masallaci sai ka ji kana son sa to ka samu dandanan imani yanzu to duk wanda zaka kaunata kana kaunarsa ne saboda ba yana kaunar Allah daga ranar da ya fito na fito da abinda Allah ya ce ko abinda manzo Allah ya ce to daga ranar kuma kun raba gari wato kana gina kauna da kiyayya akan san Allah da annabinsa ko sabanin haka in mutum yana san Allah da annabinsa in an ce san Allah da annabinsa yana bin dokokin Allah yana yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kana son sa saboda wannan siffarta shi daga zaran yaki to kai ma sai kai watsi da shi shine wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ina son ka ba don garin mu daya ba ba don kabilan mu daya ba ba don sana'ar mu daya ba ai ina son ka ne don Allah ina fata kun fahimta jama'a muna yin wannan kuwa a ina kinka dan wannan wannan shine asalin alwala'u walbara wa ya kamata ka so wa ya kamata ka ki akan me ake gina soyayya akan me ake gina kiyayya ba wai akan siyasar banza ba sai kawai ina son ka saboda fatin mu daya ba shine muhallin da ake kafa soyayya akan ina kinka saboda wafatin mu daya ba shine ba ko ina son ka saboda kai dan kabila na ne ba wannan bane ba ko ina kinka saboda ba kabilan mu daya ba a'a muhallin shine ina son ka saboda me kana cikin musulunci ina kinka saboda me baka kaunar musulunci cikin Allah ya fada ba yadda za a yi ka kaunaci wanda baya tare da Allah domin kololo wanda ka fi kauna shine danka to idan kuka raba gari baka bashi ya annabi Nuhu da ɗansa yace ya bunayyar kamma ala wala takum ma al kafirin kala sa'u ila jabalin ya'timuni min al ma kala la asima al yawma min amrillahi illa man rahim hala bainakum wa fa kana min al mubrikin dan sa ne yake kira sai yace ka zo ka shiga nan ka tsira yace zan je can zan samu kan dagarki da zai tsare yace a yau ba wanda zai tsira sai wanda ya shiga nan suna cikin magana kawai sai aka dulmiyar da shi kasance daga cikin da aka tseratar da shi bayan ya tsira annabi Nuhu da mutanensa ya tambaye Allah yace rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin sai Allah yace masa me yace ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih fala tasalli ma laysa laka bihi ilm ashe muhallin da ake kafa gaba ko soyayya shi ne akan musulunci ba akan faɗan ƙabilanci ba abu na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fil nar mutum ya kyamaci ya koma a cikin kafirci kamar yadda yake kyamata a dauke shi a wurga shi cikin wuta wato duk abin da yake aiki ne na kafirai to ka kyamace shi ka ji baka sha'awar kafirci kamar yadda baka sha'awar a dauke ka a jefa ka cikin wuta gidan burodi oven inda ake saka burodi akwai wanda ke son a sashi a ciki to irin wannan kiyayyar ake so kai mawa kafirci da kafirai kana kyamata ka koma a cikin kafirci kamar yadda kake kyamata a jefa ka cikin wannan wurin jama'a haka muke ga al'adun su duk mun dauka sun mamaye a auren mu ka iya cewa kashi 50 70 al'ada arna ce muka dauko wanda ba ta mu event center da kuke ta zuwa an ko da kuke ta ga kada mata suke ta yi akan lai da kida da ake yi kidan ma ga sunan na turawa ake yi duk wannan al'adar kafirai Allah kai mana gamba ka ta abinda wahala ko sai kowa ya jala zaman sa to kuma kowa so ake jala an fahimci wannan so saboda haka wannan shine abinda malamai suke faɗa akan abinda ya shafi wannan sai mu tafi a gaba aqida ahlus sunna wal jamaa imani yana karuwa kuma yana raguwa wa hadha aslun malai yake cewa wannan shine asali na ƙarshe min usuli ahlus sunnati wal jamaa annal imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa imani yana karuwa da karuwa aiki yana raguwa da kin yin aiki a cikin musulunci ko da saba ma Allah mala yake wa hadha huwa mu'taqidun mala yake cewa wannan abin da ya faɗa dinnan yace shine aqidar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa yace kuma ita ce aqidar sahabbansa gaba daya sannan ita ce aqidar as-salafus salih marigaya na kwarai in an ce as-salafus salih ana nufin waɗanda suka zo bayan ƙarnin nan mai albarka bayan ƙarnin sahabbai da waɗanda suka karɓi karatunsu daga sahabbai duka waɗannan gaba ɗaya aƙidarsu ne ba wani wanda ya saba akan wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka akan haka suke tafiya saboda me saboda abu ne wanda nassin Qur'ani ya tabbatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar Imam al-Bukhari ya buɗe babi a cikin littafinsa yace babun ziyadatul iman wa nuqsanihi babi zai magana dalilai da suke nuna imani yana karuwa kuma yana raguwa fal imani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siya imani yana karuwa da karuwa aiki yana raguwa kuma idan mutum yana saba ma Allah huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imani huwa allazi anzala as-sakina shi Allah shi ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minina cikin zukatan mu'mini dan me liyazdadu imana dan su kara imani ma'a imani a tare da imanin su su kara wani imani Allah yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi nadahum bismil iman thumma amarahum bil iman Allah ya kiraye su da sunan mu'minai sannan kuma ya umurce su da ƙara yin imani ina fata an fahimta Allah ta'ala ya ce mu'minai na ƙwarai wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun mu'minai na ƙwarai in an karanta musu Qur'ani imanin su karuwa yake ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب سورة المدثر مؤمنين وبنجتي مبوايد وكك يكي سوى إيمان وسينا قلوة حديثي يا إن كنت دقى من الله صلى الله عليه وآله وسلم يدقى حديث عبد الله بن عمر يشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوب فاسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في إيمان في قلوبكم أن كلب حديثي دقى عبد الله بن عمر يشي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يشي سوى إيمان ينا صوفا أجكين تيدك تكينكو kamar yadda taguwan mutum take tsufa haka imanin sa yake tsufa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku jaddada imani ku roki Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku shine a cikin wani hadisin manzo Allah yace jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illa Allah ku jaddada imanuku da yawan maimaita kalmar la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah an ba irin ta waɗancan ba ka sha ƙwaya ka ce kana zikiri ko shakka babu wannan ba zikiri take ba zikiri dole sai ya hada rukunai guda uku ɗan uwa musulmi kamar yadda muka ce duk ibada a musulunci tana da rukuni rukuni na farko dole kai itikadi cewa me niyyarka a zuciyarka kana ka kudurce a zuciyarka yanzu kana yin zikiri ne game da fatan Allah ya baka lada wannan shine rukuni na farko rukuni na biyu a samu cikakkiyar natsuwa babu yadda za a yi a ce kana yin ibada ko ba a natsa ba kuma kai tunanin Allah zai baka lada Allah baya karban dukkan wata ibada daga zuciya wadda take ga falalliya ah to kamar kai ne misali gwamna ya kira ka kowa dai ya san yadda mutane a yau kowa ke sanya hatsi da gwamna saboda kudin gwamnatin jiha gaba ɗaya a aljihun gwamnoni suke so kana fata in ka hatsu da shi za ka samu wani abu sai gwamna ya kira ka sai ka ɗauki waya a gaban gwamna yana magana da kai kana chatting a wayar ka an yi abu ya ce me kace yalla ba zai yiwa excellency me kace sai ka ci gaba da chatting zai biya bukatar ka ko zai kore ka a to sai Allah shine za ka yi a gafale kuma ya karba saboda haka rukuni na biyu kenan natsuwa rukuni na uku suka ce ka furta abin harshenka yana furta abin sannan zuciyarka tana hararo girman Allah da ma'anar kana Allahu akbar zuciyarka tana suranta tana hararo ma'anar wannan shine ka'idoji guda uku da malamai suka fada to sai mu tabi rukunin nan da ake kira rukunin iman imani da Allah da aka ce imani da Allah me ake nufi da imani da Allah domin shine aka ce shine rukuni na farko ba an ce yana da rukunai guda shida ba sai aka fara aka ce imani da Allah to duk baya abinda muka faɗa mun yi magana akan imani to ya imani da Allah yake imani da Allah ɗan uwa musulmi shine malamai suka ce dole abinda ake nufi da imani da Allah bayan ka gaskata Allah a zuciyarka sannan kuma ka yarda cewa gaskata Allah da kai a zuciyarka cewa akwai shi to kuma ka yarda shi kadai yake da haƙƙin a bautata masa cewa duk annabawa ma gaba ɗaya da suka zo a kan wannan suke duk koyawar ƙur'ani gaba ɗaya ƙur'ani izo 60 ɗin nan da ka gansa mai surori guda 114 gaba ɗaya abin da yake magana yana magana ne a kan wannan gabar imani ga Allah haka malam Ibn al-Qayyim ya faɗa ya ce gaba ɗayan ƙur'ani gaba ɗaya karantarwar ƙur'ani ta ta'allaka ne tun daga suratul fatiha zuwa nafi ta ta'allaka ne a kan wannan imani da Allah suka ce ko dai ya zanto cewa wannan maganar da ake cewa imani da Allah ita ce karantarwar dukkan manzanni gabaki ɗaya kuma duk abin da manzanni suka kawo wannan a kan wannan ko dai ya zanto kai tsaye ana magana a kan imani da Allah ko kuma ya zanto kai tsaye aya tana ishara ne zuwa ga sakamakon waɗanda suka yi imani da Allah ko ya zanto ana magana a kan uƙubar waɗanda suka ƙi yin imani da Allah ko kuma ya zanto labari ake bayarwa na waɗanda suka ƙaryata kalmar ya suka kasance ya ce gaba ɗayan ƙur'ani baya fita a cikin wannan duk annabawa abinda suka zo da shi kenan bauta a yarda da Allah da kuma bautata masa shi kadai in ka yarda akwai shi to kuma sai ka bautata masa shi kadai Allah ta'ala ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun cikin suratul anbiya Allah ya ce ba mu taba aikowa ba wa laqad ba'athna fi kulli umma mun aika cikin kowace al'umma ne muka aika mata wani sako na musamman shine wa ani ibudullaha ku bauta ma Allah shi kadai wajtanibu at-taghut ku nisanci tsago wannan shi ake kira imani da Allah. Allah ta'ala yake cewa ba mu taba aikawa ba min qablika gabaninka ya kai wannan manzo min rasulin wani daga cikin manzanni illa nuhi ilayhi ya ce mun yi masa wahayi me muka yi masa wahayi Allah ilaha illa Allah ilaha illa ana fa'budu babu wani abun bauta a cikin sama da ƙasa sai Allah mabuwayi da tsofaka to wannan sai yake nuna ashe sakon da Allah yake turo annabawa da shi gaba daya a bayan ƙasa ya turo su da sakon mai imani da Allah shine kalimatut tauhid la ilaha illallah wannan shine sakon da Allah ya turo annabawa da manzanni kuma shine dalilin da yasa Allah ya halicci sama da ƙasa da abinda ke ciki kuna ji ana cewa Allah ya halicci duniya da abinda ke cikinta dan manzon Allah wannan magana ba daidai bane abinda malamai suka ce Allah ya halicci duniya ne dan me dan abautata masa saboda me duk annabawa gaba ɗaya wannan shine sakon da suka tattaro akai ubangiji ya aiko su da sakon me bautarsa shi daya to malamai suka ce da wani dalili ne ake gane cewa akwai Allah saboda in baka san akwai abu ba zai wahala ka yadda da shi yanzu dukkaninmu mun yi imani da Allah amma da za a tambaye ka ya akai ka gane cewa akwai Allah to kaga za ka yi kokarin kawo ayoyin Qur'ani ne in kana magana da wanda yake musulmi wanda ya yi imani da Qur'ani amma wanda bai imani da Qur'anin bane ba irin su Mubarak wannan sakaren yaron nan na Kano wanda yake ga kamar shi kadai karanta ko yake karanta sai wanda yake babu Allah kaga sai ku ta jayayya da wasu mabiyansa nan garin da aka samu ta zan kowace tsiya idan ta zo za ka samu mabiyanta nan sai mutum kawai ya je ya ɗauko wani shirime kawai ya zo ƙauyen sai ya ta yaɗa yi wani bai sani ba jahilci shi ma wancan din bai kwaci kansa ba amma da yake shuhura ake so sai kawai ya ta yaɗa abubuwa to shi ne malam ya ce mun riga mun bayani akan wannan matsuda a baya amma za mu ishara ne kawai a daidai kun magano a kai a kasafin baya da muke magana mun yi magana akan wannan daga cikin dalilai malamai suka ce ta ɓangarori uku ne ake gane cewa akwai Allah ɓangare na farko shine ɓangaren annaqaliyya abin dalilai na shari'a waɗanda aka ciro su a Qur'ani da hadisi sun yi ishara cewa akwai Allah ɓangare na biyu aqaliyya dalilai na hankali in kana da hankali in dai hankalinka yana saiti to akwai dalilai waɗanda in an gaya ma ka san akwai Allah ɓangare na uku shine ɓangaren abin da ya shafi al'adilla wadda take hasiyya wadda ake gani ga ta nan a zahiri a fili ga abun nan yana nuna akwai Allah ɓangare na uku shine fitra asalin halitta da Allah ya yi duka asalinta Allah ya halicce su akan cewa akwai Allah duk halittar da Allah ya yi abun da ke nuna haka samu wanda yake kurma wanda aka haife shi da kuruntaka ko wanda ba musulmi ba in ya girma in ka ce masa ya rantse ya yake zai bubbuga ƙasa ko bubbuga kirjinsa sai ya nuna sama amma ka ga da kuranci aka haife shi bai taɓa gani ba ina fata ana fahimta fitra ubangiji mabuwayi da daukaka yake cewa Allah ta'ala yake cewa a cikin littafinsa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha ubangiji mabuwayi da daukaka ya halicci bayinsa akan fitra ta cewa akwai shi shi yasa hadisin abi huraira hadisi ingantacce wanda ya inganta imamu bukhari da imamu muslim sun yi ittifaqi a rawaito shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu ala fitra فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء
قال أبي هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ماذا الله يتكلم وانا مديث يكي تيوى دكا وانا تعالى أكي حيه وسا أنهي فيش مي أبيس التفرك تيوى أخي الله إيا ينسى نيكي ما يدشي وانا أبو قوسو ما يدشي بيهودي قوسو ما يدشي كرسيا يتي كما يد دبا البهيمة دبو بنجرة با يد بائي أخويا تتاشى حيه وتحيفي la kumin dawa ba zai taba yiwa ba dole in ta tashi haihuwa akwai Allah ta haifa yace to haka sai manzo Allah yake cewa ku karanta in kun so fadin Allah ta'ala fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah sai wannan kenan akan wannan tunda lokaci yayi sai dalili na hankali dake nuna cewa akwai Allah dalili na hankali mun kafa hujjoji da maganganun Imam Ahmad da maganganun Imam Ibn Taymiyyah maganganun Imam Abu Hanifa maganganun Imam Ahmad shi kaga ya kafa ne da kwai kwai idan ka dauki kwai ka dubi yadda kwai yake idan ka dauke shi a haka ba abu ne mai rai ba amma in ka fasa kuma wani abu mai rai za ka gani mai ran nan yana cikin kwai kwai shi sil ko to amma akwai mai rai a ciki kuma yana ci kuma yana sha kuma yana shakar iska ta ina wani malami kuma ya kafa hujja da mai kudin zuma yace ga yanar za ta ci kowane irin abu sun makuli min kulli samarat fasliki subula rabbiki zululan duk abin da ta ci da mai tsaki da mai zaki da mai amma kuma tana ci ya shiga cikinta shikenan sai ta fitar da mai ya khuruju min buzuniha sharabun مختلف الالوان فيه شفاء للناس wannan yana nuna akwai samuwar Allah kenan saboda kai yanzu ka duba ruwan sama da ake saukarwa a hankalce amma in ka sha rake zaki ka sha kankana zaki amma in ka tauna guna fa tsaci matsaci tsaci amma kai yanzu ka yi shukar ka kace kana son ta bada abu mai tsaci me zaka bata ruwan matsaci in kana son te zaki fa me zaka bata ruwan sukari amma da me zakin da me dakin yanzu da kake ci da yake halittar Allah ne hawa ce guda ɗaya ke sarrafa ta Allah yake yusqa bi ma'in wahid da ruwa guda ɗaya ne uwar kuma guda ɗaya ce ina fata kuna fahimta so malamai da hanyoyi da dama suka Imam Abu Hanifa ya kafa hujja da me ya kafa hujja da as-safina jirgin ruwa kwale-kwale wasu ka ce basu yarda akwai Allah ba yace to ai da ma haka al'amarin mutane su suna so a tabbatar musu cewa akwai Allah yace to ba wani abu zan tabbatar ku zo da sani ku dawo kafin su tafi yace ah yanzu suka bani labari jirgin ruwa ya zo nan wannan kogin namu ya yi lodi daga China shi kalai ya sauke kayan shi kalai ba matuki ba lebura shi kadai makansa lodi shi kadai to ba matuki ya zo ya sauke ka ya sake komawa shi kalai ba kowa a cikinsa suka ce kai wannan ai hauka ne ya ce to ya za a yi fitar rana fitar wata fitar da tsirrai numfashi da ƙara kanka da ake yi a ce ba wata fawa da ke sarrafa wannan ai ba zai yiwu ba ka dubi kai kanka da Allah ya ce wa fi anfusikum ka duba gashin kanka yau za ka yi aski amma bayan sati biyu sai gashin ya mai sai sake fitowa da daddare ne yake fitowa ko da rana ka taɓa shafawa ka ji lokacin da yake fitowa babu to in an fasa tsakiyarka za a ga tarin gashin jini za a gani da nama to ka dubi farcenka za ka yanke shi ya sake fitowa ka yanke ya sake fitowa akwai wanda yake jin sadda yake fitowa babu to da za a kwakulo shi daga can inda asalinsa yake a ce an gama da shi nan ko ba za a ga farce ba nama za a gani dubi kai kanka ka tuna lokacin da kake jinjiri in an haifi jinjiri haka fa kake ga uwar tana tallabe da shi amma ta san sanda yake kara masa girma ba ana nan wata ran ai ya zama babba yayi gemu shine kuma azanin goyo bai san sanda aka kara masa girma ba an ceremoniously aka kawai ake ta kara maka to duk wanda ake kawai ne ta ne in an ce ne ta ne to ita ne ta kuma waye ta wannan duk dalilai ne da suke nuna amma dalili na qaliyan a cikin qur'ani kam wannan suna nan la tu'addu wa la tuhsa amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa anbatana bihi hada'iqa dhata bahaja a ilahum ma allah ina fata an bayyana amman yabda'ul khalqa thumma yu'idu duka duk waɗannan dalilai ne da suke nuna ubangiji yana nan subhanahu wa ta'ala amma abu na ƙarshe shine hanyar da ake gane ta zahiri da abinda ake gani cewa akwai Allah shine addu'o'i da bayan Allah suke mutum zai yi addu'a yanzu sai ga bayan lokaci kuma ga abin ya faru ga balaraben kauye da ya zo wajen manzon Allah ya ce ya ma'aikin Allah dabbobi sun halaka tsoro ya lalace ka roƙa mana Allah mai ruwaito hadisin ya ce lokacin da yake magana ba girgije guda ɗaya a sama annabi ya tsaga hannu kawai sai suka ga wani ɗan ɓallin abin nan a sama manzon Allah bai aje hannunsa wuce ya ce kawai ruwa kafin ya sauka daga kan mimbarinsa ruwa yana zuba a gemunsa sallallahu alaihi wasallam aka yi sati ana yin ruwan sai balarabin ya sake zuwa ya ce to komai fa ya halaka wanzu ruwa ya lalata komai ka roƙi Allah a ɗauke manzo Allah ya ɗaga hannu ya ce ya ubangiji awil alaihi ya ubangiji can da can da can da can ƙarƙashin duwatsu da ƙarƙashin shuka mai rawaito hadisin ya ce kafin mu fito masallaci ƙasa ta yi ƙarfi ruwa ya ɗauke wannan yana nuna akwai shi kenan akwai shi kenan yanzu aka roƙe shi yanzu ya ansa amman yujibul mudarra idza daa wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa' al-ard ailahum ma allah ga mu'jizoji da Allah ya baiwa annabawa ga karamomi da Allah ya baiwa waliyai duk wannan suna nuna samuwar Allah annabawa sun zo da mu'jizoji annabi Musa ya zo da sanda ita ce idan ya jefa Allah ya ce su'banun ta zama maciziya ita ce Allah ya kira ta janun maciji dan karami dan tamilo ita ce wadda Allah ya ce ka daki kogi da ita idan suna son su sha ruwa aka ce annabi Musa ya daki dutse da ita yana daka dutse sai kawai ga idanuwar ruwa guda nawa goma sha biyu da ya je ga teku sai masa waige a baya ga fir'auna aka ce daki kogin da wannan sandar fanfalaka fakana kulli firqin katsaudin azim sai ga ruwa kawai ya abun nan kawai ya sandare hanya guda goma sha biyu bayan ya gama tsallakewa yana gaggawa zai koma ya daki kokin Allah ya ce a waturikil bahara rahawan innahum jundun mughraqun bar taka tarko ne tarko ne ba kai addu'a ba a halakar da shi bar kokin zai shiga ciki to kaga in ba wawa ba kaga hanya ai ba dan kai aka yi ba kawai sai ya zo ya anta ya a ciki ko ba wanda ya fita ba wanda bai shiga ba Allah ya ce kogi ya hade Allah ta'ala ya halaka da su gabaki ne mu'jiza ce ga naqa ta go annabi Salih akan dutse yadda ki dutsen kawai shikenan sai ga ta Allah ya ce masu to fa la ruha takul li fi ardillah wa la tamasuha bi su'in fa yakuzukum azabun alim Allah kuma ya ce walakumul shurbul yawm yawm kun sha gobe ita za ta sha amma sai suka zo suka shafe ta da mummuna Allah ta'ala ya damara su gabaki da ga annabi Isa zai tayar da matacce da izinin Allah wa iz tukhrujul mauta bi izni وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات قال زي والكدم يشتاء البرس أفيني سنة كاللو تبنى موجزة جي. قال موجزة القرآن يوشي كلا نوا يوشي كلا دبو دا تليه دا وانا أبو دا ينهجرا أما حيو أنكاس سام وان بيزو دا قتم قتم قرآن هنا يلا نولا أكوي الله شي don ba wani littafi da zaka dauka kai kwana uku kana karance shi bai gundule ka ba idan wannan bai yana nuna akwai Allah to ga karamomi kuma da Allah ke ba waliyai annabawa ta su mu'jizoji ne akwai waliyai kuma da Allah ya ba su karamomi kaga mutun yayi addu'a kawai ya ka akan ruwa yana tafiya ba ruwan su da kwalakwali kaga mutun yayi addu'a shikenan kawai ana yin addu'a kawai shikenan sai ya gani ruwa ne wannan idan yayi addu'a ya toba a ciki sai ga dukkan sha gabaki da ja sayyidina Umar yana a binnin Madina yake ishara ga sojojin su da suke a Rum yayi musu magana kuma suka ji magana wannan karama ce ga sunan da yawa inda ake gane wannan kuma karamar tsakanin ta bambance ta da waɗanda suke ta Iblis shine wane ne mai son mai bin dokokin Allah in an ga mutum yana bin dokokin Allah sai aka ga wani abin da ya saba ma al'ada yayi to wannan karama ke amma an ga mutum ka tafaran jahili ne sallar juma'a amma bai zuwa a gida yake da bakakken allunansa sai wani abu da ya saba ma al'ada to wannan shaytan ne shaytanci ne wannan aljani ne yayi abu to wannan duka dalilai ne da suke nuna cewa akwai Allah subhanahu wataala sannan kar ku manta kuma mun riga mun ce tauhidin nan ya kasu kashi uku kamar yadda muka yi bayani a baya uluhiyya sannan da tauhidin asma'i wa sifat da kuma tauhidin wato rububiyya muna roƙon Allah ta'ala azurta mu da tauhidi kuma ya azurta mu da tuba kafin mutuwa mu ta zo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.